بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبو بيان الله سبحانه وتعالى لساكة تعلم أن ساكية الهدي 20 قوات الجماد الأولى جرى المنزو صلى الله عليه وسلم المؤيد إليه أولى 30 لبيو عند إليه 20 لهدو قوات الهدو a dubu biyu da goma sha ɗaya shi gaba da karatunmu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a littafin al-Muhiq al-Makhthum. Har yanzu muna cikin abinda malamin yake ambata na cin mutuncin da Qurayshawa suke wa manzon sallallahu alaihi wasallam a farkon lamari bayan kokarin da suka yi na dakatar da da'awarsa da sun gaba su ci nasara ba suka koma kokarin taba jikinsa. Yau inda za mu tashi shi ne inda ya kawo mana, bayan ya kawo mana wasu abubuwa a dunkule, zai kuma kawo mana su a riwayance. Mafi yawansu ko kuma wasu daga cikinsu sun gabata an faɗa, amma kuma nan malamin zai kawo mana a cikin riwaya ne wato da ya ɗauko daga Ibn Ishaq, babban malamin sira ɗin nan, wanda kuma shi ne umda a cikin abin da ya shafi sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma in ce yana cikin wato ginshiƙan wanda ake dogara da su a harkar sirar manzo sallallahu alaihi wasallam, da shi da irin su al-waqidi a tarihi, duk da riwayarsa akwai maganganu su Musa ibn Uqba, wanda dai mun sha magana a kansu. To malamin yake cewa qala ibn Ishaq yana cewa kana nafarul ladina yu'zuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mutanen da suka kasance suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, a gidansa, sune Aba Lahab wal Hakam ibn Abi al-As ibn Umayya وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وابن الأصداء الهذلي يتي وكانوا جيرانه وأن متون هدو دي أنبتا سوني ما وان دسك في شهارة دا من ذا الله صلى الله عليه وسلم شوتر و باين تباكي لكما شوتر و تا جنججكي لكو قلن كودوكا كوزاجي ko kuma abin da ya shafi da ya taba wato jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan cutarwa. Yace wa kanu jiranahu, dukkansu kuma sun kasance makotansa ne. Lam yuslim minhum ahadun illa al-Hakam ibn Abi al-As, a cikin sunan babu wanda ya musulunta banda al-Hakam ibn Abi al-As, shi kadai musulunta daga baya, sauran duka haka suka mutu a kafircinsu. Wannan al-Hakam ibn al-As shi ne mahaifin Marwan ibn al-Hakam, mashhuri da a cikin khalifofin Bani Umayya daga baya. Yace fa kana ahaduhum yatrahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam rahim ash-shati wa huwa yusalli, dayansu yakan dauki wato mahaifa ta akuya ko tinkiya bayan haihuwarta ya dora a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefa masa lokacin da yake sallah. Kun ga irin wannan mummunar cutarwa. Wa kana ahaduhum yatrahuha fi burmatihi, wani daga cikinsu kuma yakan jefa ta a cikin tukunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gida. Idza nusibat lahu, lokacin da aka kafa masa ita, ana girka wani abu sai ya jefa masa wannan kazanta a ciki. حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا, اصل برما انا نفهم تكون يا da aka yi ta da dutse, wanda aka kankar aka sassake ta daga dutse a wannan lokaci suna yi suna amfani da ita. Ce hatta attakhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hasida manzo sallallahu alaihi wasallam saboda cutarwar da suke masa, ya riki wani dutse wato hajaran, yastatira bihi minhum idha salla, in yana salla sai samu wani dutse ya sa a gaban sa dan ya sitiri shi kansa wato daga cutarwar da jefe-jefen da za su yi masa sallallahu alaihi wasallam. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شيء يكسنشي إذا طرحوا عليه ذلك الأذى idan wato suka jefa masa wannan abin cutarwa ko kazanta ya khuruju bihi ala al'udi yakan fidda shi yakan amfani da wato ise ya cire shi ya kaude shi fayaqifu bihi mana sai dauko shi akan wani ise ko sanda fayaqifu bihi ala babihi sai fito kofar gidansa yana rike da shi akan wato wannan sanda thumma yaqulu yana cewa ya bani abdi manaf ya ku yan abdi manaf ayu jiwarin hada wanda irin makotaka ce wannan thumma yulqihi fi at-tariqi sannan sai jifa da shi akan hanya wato ya watsar da shi kun ga a wancan lokaci kasancewar ana cikin halin rauni ba lokaci ne na koyi rama zabi koyi rama abinda suke masa ba saboda babu karfi a wannan zamani dama abinda suke so kenan su tsokana domin a tada hankali saboda su yi babban abin da suke so shine wato su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda wannan shi kansa yana cikin darussa da ya kamata mai da'awa ko da'iman musulmi su riƙa kula da shi duk lokacin da ya zama ana shirin a tsokane su domin a tada hankali kuma su din su ne da rauni to bai kamata su bi abin da yake a tsokana din nan har ya zama cewa an yi amfani da wannan dama a zubda jinin musulmi da dama ba Allah kiyaye wazdada uqbat ibn abi mu'ayth yayi kari fiye da wannan abu da wadannan suke yan uwansa fi shaqawatihi wa khubuthihi wajen shaqiyancin sa da kuma munin halinsa wato yafi sauran ya dora akan su fa qadarawa al-bukhari an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu al-imam al-bukhari ya rawaito daga abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم شو من صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وترانا هنا صلى لكن كعبة وتؤجفا لكن كأجكن لكن كعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس لكما أبو جهل دوس أبو كنسة سنة زوني ألوكسين إذ قال بعضهم لبعض سيوسو دكسكين سكشي ووسو معنى ساشن سيشي مساشي ayyukum yaji'u bi salajazurin wane ne zai zo da wato kayan cikin laqumi na bani fulan wato na ƴaƴan wani ya ambaci wata daga cikin kabilun larabawa kamar yace gidan su wane yau sun yanka laqumi wa zai je kawo mana kayan cikin da tumbin wannan tumbi din mai wari wa zai dauko mana shi fa yad'uhu ala dhahri muhammadin ya sa shi akan gadon bayan Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sajada wane ne zai wannan famba'atha ashqal qaumi sai mafi shaqiyancin waɗannan mutane wato wanda yafi kowa tabewa da rashin wato nasara ko alheri a duniya da lahira a cikin waɗannan mutane wa huwa Uqbat ibn Abi Mu'ayth shine Uqbat ibn Abi Mu'ayth sai famba'atha ya miƙe ya zabura ise shi zai yi wannan aiki faja'a bihi fa nadara sai ya zo da shi sai ya duba wato ya duba dama da hagu hatta idza sajada annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya saurara sai da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada wa da'a ala dhahrihi bayna katifaihi sai ya zo ya dora wannan tumbin na raqumi da aka yanka ya dora shi akan manzon sallallahu alaihi wasallam a tsakanin wato kafadinsa ma'ana shi tsakanin gefen dama da hagunsa ta baya wato daidai saman wuyansa ko a ce kasan wuyansa ya dora lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya sujada wa ana anzuru abdullahi ibn mas'ud yace ni kuma ina kallo a lokacin ina gani a gaba na akai wannan la ughni shay'an ban iya komai ba abin da zan iya a lokacin nan kuma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suna kallo ana cutar da shi saboda sun san lokacin bai yi ba za su iya daukar ramuko da fansa kuma su kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin karfin da suke da shi saboda babu ba su da yawa ba kuma su da karfi kuma sannan dama so ake a tsokane su saboda a gama da su a lokaci guda yace yana kallo babu abin da ya iya yi sai ya saurara kawai yana gani yace law kanat liman'a yace ina ma ina da karfi da kuma dangin da za su kare ni don yana da kyau mutum ya fahimci tabi'ar larabawa a wancan lokaci harkar su ta kabilanci tana da karfi sosai ba wai a wancan lokaci ba har zuwa yanzu ma idan dai har mutum yana shi dan dangi ne danginsa ko kabilarsa masu ƙarfi ne, ko da a wancan lokacin zai iya tsokano wani abu saboda yana da waɗanda za su kare shi, shi ne man'a ɗin. Man ce man'a kana da ƙarfi da waɗanda kuma za su kare ka ko da wani abu ya taso. Ƙala, sai ya ce shi Abdullahi bin Mas'ud, faja'alu yabhakuna, sai suka ɗora suna dariya, wato suka kama dariya sun ga abin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahilu ba'dhum ala ba'dhin, saboda tsabar dariya har ma ya zama wannan yana karkata jikin wannan, na karkata jikin wannan, ma'ana wannan ya jingina jikinsa jikin wannan saboda tsabar dariya. Ka san idan dariya ta kai ta kawo mutum baya iya wato tsare jikinsa ya kame shi guguda, wato saboda matukar dariyar ta kai musu matuka har sashensu sai kwanta a jikin sashe, wato ana kyakkyacewa. Ai yatamayalu ba'dhum ala ba'dhin marihan wa batara, wato sashen suna jingina jikin sashe, suna karkata ga sashe saboda wato farin ciki da kuma wato tsabar girman kai. Wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sajidu, alhali manzo sallallahu alaihi wasallama akan hakan nan yana cikin sujadarsa, la yarfa'u ra'sahu, ko daga kansa bai yi ba yana cikin sujada din nan. Gashi an dora masa wannan tumbi da kazanta a gadan bayansa. Hatta ja'atu fatimatu, har sai da fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta zo, fatarahatu an zahrihi, ta kauda wannan abu ta dauke shi daga gadan bayan manzo sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a ra'sa, sannan ya daga kansa, thumma qala, sai yake cewa, allahumma alayka bi quraish, allahumma alayka bi quraish, allahumma alayka bi quraish, yace ya Allah ka yi abin da ka so ga Qurayshawa, ma'ana kamar yana miƙa lamarinsa zuwa ga Allah, ya Allah abin nan fa ya isa, ka kama Qurayshawa kai musu abin da ka so. Ya faɗi wannan salasa marrati sassa uku. Fa shaqqa zalika alaihim, wannan addu'a da ya yi musu sai ta yi musu tsanani, suka jita a jikinsu, ta dame su, hankalinsu ya tashi. Iz, domin kuwa da'a alaihim, domin suna ga ya yi musu mummunan addu'a. Mun sani a larabcin an ce da'a alaihi, ana nufin yi masa me? Mummunan addu'a ko? In kuma aka ce da'a lahu, to ya yi masa addu'a mai kyau ta fatan alheri. Qala, yace wa kanu ya rauna, Ibn Mas'ud yake cewa kuma su Larabawan a wancan lokaci Qurayshawa sun sani, suna ganin anna da'awata fi dhalikal balad mustajaba, daga cikin aqidunsu da suke yarda da shi a wancan lokaci ma, suna imani da cewa duk addu'ar da aka yi a garin Makka to karɓaɓɓiya ce. Shi yasa hankalinsu ya tashi, domin sun yi zalunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a mummuna a kansu, don haka suke tsorata ganin cewa duk abin da aka roƙa a Makka to Allah na karɓarsa. Thumma samma, bayan ya faɗi Qurayshawa a dunƙule, sai kuma ya ambaci suna, kowa aka ambaci sunansa daki-daki ɗai-ɗai-ɗai. Kun ai da farko cewa ya Allahumma alayka bi Quraysh ko? To yanzu kuma samma, sai ya ambaci suna, shine ma'anar samma. Yawwa, yace Allahumma alayka bi Abi Jahl, ya Allah ka kama Abu Jahl da azaba. Wa alayka bi Utba ibn Rabi'ata, ya Allah ka kama Utba dan Rabi'a, wa Shayba ibn Rabi'a, wal Walid ibn Utba, wa Umayyah ibn Khalaf, wa Uqba ibn Abi Mu'ayth. Ya faɗi waɗannan da sunayensu cewa ya Allah ka yi abin da ka ga dama da su, ya Allah ka tsare ni daga sharrinsu, ya Allah ka yi kace-kace da su, ka lalata lamarinsu. Wa adda sabi'a falam nahfazhu, Ibn Mas'ud ya ce ya ambaci na bakwai amma ba mu kiyaye mun haddace wane ne ba, amma dai waɗannan guda shida ga sunayensu an ji, Abu Jahl da Utba da kuma Shayba da Walid ibn Utba da Umayyah ibn Khalaf da Uqba ibn Abi Mu'ayth. Sai shi na bakwai din ba mu rike ba. Fa wallazi nafsi biyadi, yace wallahi na rantsa da wanda numfashi nake hannunsa, inji Abdullahi dan Mas'ud, laqad ra'aytu alladhina adda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wallahi na ga wadannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunayensu din nan dai dukkan su guda, wadannan guda shidan nan, sai da na gansu dukkan su sar'a akwance fil qalibi, a cikin rijiyar nan. Yawwa, wace rijiya ce? Ce qalibi badrin, rijiyar Badr. Lokacin da aka yi yakin Badr, kafirai da aka kashe wajen kimanin 70 daga cikin su, wata rijiya aka tona, aka zuba su baki daya, wato aka wato binne su. To yace ya gan waɗannan mutum shine ɗai-ɗai-ɗai, sai da ya gan su a cikin wannan rijiya ranar yakin Badr, an kashe su, suna cikin waɗanda aka kashe. kunga Allah madaukaki ya karbi addu'ar manzansa sallallahu alaihi wasallam. Sai dai wani zai tambaya cewa amma ba a karbi addu'ar a lokacin da aka yi ta ba, ko wani lokaci aka yi matsalar lokacin da abin ya faru, ya kunga a Makka ne tun kafin a yi hijira, kafin a yi hijiran ma kuma kafin musulmi su yi karfi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah, ya Allah kai abin da kaso ga waɗannan, wato na halakarwa, ka gama min da su ya Allah. Amma cikin rahamar Allah da hikimarsa, wannan addu'ar ya karɓe ta amma ba a take a lokacin ba, sai ya jinkirta. Wannan yana daga cikin abin da mutum zai iya fahimta cewa addu'a ba lalle ne a karɓe ta a lokacin da aka yi ta ba, tunda ku duba ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake addu'insa duk karɓaɓɓu ne, banda waɗanda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari da kansa cewa wata rana ya roƙi Allah wasu abubuwa guda uku, ko ya karɓan masa guda biyu amma bai karɓan masa ɗayan ba, ba dan wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a karɓar addu'arsa ba, saboda darasin da wannan abun yake ciki. Ina ji ai kun san kissa, ko kun manta wani abubuwa ne, abubuwa uku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa Allah subhanahu wataala ya bashi, ya bashi guda biyu amma na ƙarshen ba a bashi ba. Wanne ne na farko? Kada Allah madaukaki ya ce ya Allah kada ka halakar da al'umma ta bi sanatin bi amma, wato da fari daga manne a ce gaba ɗaya al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wato an halakar da ita da fari, saboda tsabar fari kowa ya mutu babu al'ummar gaba ɗaya. Ya roƙi kada a yi wannan, Allah ya karɓa, don haka ba zancen a fari ya halaka al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na biyu ya ce ya Allah kada kafirai ya zama cewa sun shiga sun wato sun fi ƙarfin musulmi, fin ƙarfin da zai sa su danne su kwata-kwata a kasa yin addini har abada, wato a ce ga wani lokaci da ba mai iya cewa la ilaha illallah, ba mai iya yin sallah, wannan shi ma Allah subhanahu wataala ya karbe shi. Wato duk yadda zafi ya yi zafi a kan musulmi, to ba za a samu cewa an zo an hana su kwata-kwata ba za su iya yin komai wato na addininsu ba har zuwa tashin kiyama, wannan ba zai faru ba insha Allah. Abu na uku da ya tambaya kuma ya roƙa, amma shine Allah subhanahu wataala saboda hikimarsa bai amsa masa wannan ba, shine kada ya zama ba'sul muslimina fi ma bainahu, wato wannan al'ummar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa rikicinsu su rika rikici a tsakaninsu, to wannan Allah bai karbe ta ba, ma'ana sai aka bar a cikin musulmi za su yi ta rikici a tsakaninsu, wannan ya kashe wannan, wannan ya yaki wannan, wannan su haɗe su yi gangan ko su kashe wani, ko a yaƙi tsakanin ƙabila kaza da kaza, ko tsakanin ɓangare kaza da kaza, rarrabuwar da aka yi wannan yaƙi wannan, wannan ya kafarta wannan, wannan abubuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a karɓa masa ba, saboda wata hikima da Allah subhanahu wataala ya so a cikin haka ɗin, don ya tabbatar da maganar qulil lanika khalaqahum, domin haka ya halice su, akwai saɓani tsakaninsu, Allah subhanahu wataala kuma zai fifita wanda ya so daga cikinsu gwargwadon riƙonsa da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wancan zancen daban. Wannan kuma wanda muke yanzu shi ne Allah madaukaki zai karɓi addu'ar amma ba lalle a lokacin da aka yi ta ba. Kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'ar tun a wancan lokaci, amma har sai da aka yi hijira, sai da aka yi yaƙin Badar, sannan wato halakar ta uku. Wani kuma zai iya cewa la'alla daga cikin an iya karɓar ta tun a lokacin kasancewar Allah madaukaki ya dakatar da cutarwar da suke yi ta rasa tasiri, duk ita ma wani nau'i ne na wato karɓar addu'ar, ba lalle ya zama cewa abinda ake nufi da karɓar addu'ar shine halaka su ɗin ba, amma Allah madaukaki ya jinkirta ita halakawar sai a ranar yaƙin Badar, amma ya dakatar da tasirin wato cutarwar tasu daga wancan lokaci bai tasiri mai ƙarfi ba, wallahu a'lam. Amma dai abinda za mu fahimta shine idan mutum ya yi addu'a, daga cikin ladubban addu'a dama shine mutum ya sa ran cewa Allah zai biya masa bukatarsa. Kada ka yi addu'a kana rabawa biyu ka ce ya Allah in ka so ka bani kaza. Na farko wannan dama an hana shi, ya saba wa sunna, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu. Yau duk abinda zaka karba ka yanke, zaka roka, to ka yanke roke shi a yanke ya Allah bani kaza. Yau ko kuma in rabawar zaka yi kila takhyiri ne tsakanin abu guda biyu, Allah ya zaba maka abin da yafi alheri, wannan shi ma daban, amma ka ce ya Allah in ka so ka bani kaza, to Allah ba ya san haka. yau domin kana wato rabtin abin da kake so ne da cewa in Allah ya so ya baka ko kuma kana ga kamar ba zai yi ba ko ba zai iya ba Allah madaukaki baya san wannan in zaka roke shi ka roke shi gaba gadi ya Allah ina san kaza yau to daga cikin kuma ladabin addu'a har yanzu shine kada ka ce ya Allah a bani yanzu idan wato in abin duniya kake so ko kudi ko wani abu ko lafiya ya Allah yanzu nan nake so a warkar min da kaza ya Allah wannan matsala tawa yanzu to Allah baya san haka kai dai ka roka ka saurara shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san lokacin da yafi dacewa gare ka lokacin da zai maka amfani kuma lokacin da shi ya so dan haka kada ya zama cewa mutum zai addu'a ya rika tantance ko yana fadin ga abin da yake so ko lokacin da yake bukatar a biya masa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a amma kuma ba a amsa ba sai wato wani lokaci wa kana umayyatu dan khalaf idan ra'a rasulullahi idan yaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hamazahu wa lamazahu yakan ya fushe shi ya cutar da shi kuma yizin dansa ya yawo ya cutar da shi a cikin mutane wa fihi nazala dangane da shi ne wannan aya ta sauka cewa wailu likulli humazatin lumaza bone ko azaba ta tabbata ga mutumin da yake zunde da ya fice a suratul humaza qala ibn hisham mai ruwayar sirar ibn ishaq yana cewa al humazatu alladhi yashtumu ar rajula alaniyatan an yan ce humaza shine mutumin da yake wato zagin wani a bayyane asalin hamzu kenan ka zagi mutum a bayyane wa yaksiru aynahu ya kuma zubda wato kurjininsa kasaru al-ayn ba ana nufin kariya ido ba sai ka fassara shi kariya ido nan yana nufin ka zubar wa mutum kurjini ka ci masa fuska ka zage shi ido da ido shine alaniyatan wa yadmuzu bihi ana cewa yadmuzu bihi wato ya zama cewa ya yafushe shi ya cutar da shi asalin al-ghamzu suna cewa as-sa'yu bihi sharran mutum kai yawo da sharri kana cutar da mutum ana cewa kuma zamaza ala fulanin bima'ana ta'ana fihi zamaza bihi kai yawo kai tallan mutum na cutarwa shine zamaza bihi ita ce ake nufi anan zamaza alaihi kuma ana nufin ta'ana fihi wannan duk harkar larabci ne yace wal lumaza abin ake da lumaza kuma alladhi ya'ibu an-nasa sirran mutumin da yake aibanta mutum a sirrance kuma dai akwai sabani wajen fassarar humaza da lumaza wasu ce ya fushi da zunde wasu kuma su ce a'a sigar yadda ake cutarwa ne in ta zama a bayyane shine humaza in kuma ta zama a sirrance shine lumaza wallahu a'lam yace wa yu'dhihim kuma sannan ya cutar da shi yace amma akhuhu amma dan uwansa Ubay ibn Khalaf akwai Umayyah ibn Khalaf akwai kuma Ubay ibn Khalaf duk waɗannan kafirai ne da suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dan uwan wato Ubay kana huwa wa Uqba ibn Abi Mu'ayt da shi da Uqba ibn Abi Mu'ayt wanda aka ambata da zudin nan su biyun mutasafiyaini su biyun ra'ayinsu daya da'iman shine abin da ake mutasafiyaini wato muttafiqaini fi ar-ra'y da'iman zaka ga mutum yakan samu wani aboki da da'iman ra'ayinsu ɗaya ko kullun komai tare nasu iri ɗaya ne tare suke komai tunaninsu iri ɗaya duk da suna ɗan sabani ne da kullun to ana cewa waɗannan mutane mutasafiya ne yau kasancewar kowanne daga cikinsu ya garairaye sadaka wato ya yi ikhlasin sadaka saga ɗaya daga safa'i daga ne aka samu wannan wato kalma ɗin ma'ana dai abokan juna ne masu yin abu iri ɗaya komai tunaninsu iri ɗaya yace wa jalasa uqbatu marratan ila annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana shi uqbatu yaje gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wa sami'a minhu yana sauraron abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi na qur'ani da karantarwar da yake wa sahabbai a lokacin duk da karancin su falamma balaga zalika ubayyan yayin da wannan labarin yaje gun Ubay ibn Khalaf abokinsa wanda suke mutasafiya shi da shi ko yawwa annabahu ya zarge shi wa atabahu shi ma ya zarge shi ma'ana su ɗaya wato ya gaya masa maganganu marasa daɗi sai kuma me kake gudun wancan har ka je ka ji maganganunsa ka saurare shi wa talaba minhu an yatfula fi wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaje aike shi ce kaje ka tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ka tsaya gaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tofa masa yawo a cikin a fuskar sa shi Ubay ibn Khalaf ya aike wa Uqba ibn Abi Mu'ayth ko yace kaje ka tofa masa yawo la ilaha illallah fa fa'ala kuma yaje haka din ya samu fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tofa masa yawo la ilaha illallah wa Ubay ibn Khalaf shi kuma Ubay ibn Khalaf nafsuhu shi da kansa shi kuma wata rana fatta alman ya karairaya wani kashi ramiman rubabban kashi wato daga kasa kusan kashi idan ya dade a kasa zai saukin a kariya shi ko yawa to sai ya samu irin wannan kashin ya rugurugu da shi kamar da zaka murzage da amaro sai ka hura sai kurarta ta tashi to haka ya samu wannan kashi tsoho da dade thumma nafakahu fi rihi sai hura shi cikin iska lahwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daidai fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan duk nau'i ne na cutarwa da suka yi wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daga sirin ibn hisham ya dauko shi wannan yana nuna maka wato tsananin adawa ta kafirai ga musulmi da musulunci to duk hanyar da za a tsokane ka a zabure ka a ja hankalinka ka tada hankali ka yi rikici domin a yi fada da kai to shi suke so Allah ya kiyaye yace wa kana al-akhnas ibn shariq al-thaqafi al-akhnas ibn shariq al-thaqafi shi kuma mimman yanalu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin wadanda suke cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam an ce nalamihu ana nufin ya same shi da cuta wato ya cutar da shi وقد وصفه القران بتسع صفات wannan mutumi mai suna al-akhnas ibn shariq al-thaqafi al-qur'ani ya siffanta shi da siffofi guda tara shi ne wanda aka saukar da waɗannan ayoyi da zamu ji wanda Allah madaukaki yake siffanta wannan mutumi da siffofi guda tara tadullu ala ma kana alayhi wanda suke nuna hali suke nuna abin da yake kai na siffofi da halaye miyagu وهي في قوله تعالى شيء عند الله مدوكي كي تيوا ولا تطع كل حلاف مهين كذا كي داعا دم متمن ليكي ميو لنزوا هم أنشي حلاف صيغة مبالغة نيتا حالف 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 يحلف فهو حالف وصيغة مبالغته حلاف كما دا أكي تيوا خلق خالق خلاق daga cikin sunan Allah akwai al-khallaq ko mai yawan halitta to haka nan an ce halif ana nufin mai yawan rantsuwa yawa mahin ulakantacce wala tuti kullu halafin mahin biyu kenan ko hammazin mai zunde mai yawo da cutar da mutane kenan masha'in uku masha'in hudu ko shi mai yawo binamin da annamimanci hudu kenan ko yawa wanda yake yana yawo ya dauki magana ta cutarwa daga wani wuri ya je ya kai ta wani wuri yawa shine masha'in binamin shi ma masha'in din siga ce ta mubalaga mashin mutumin da yake tafiya yayi kai kawo yas'a yaje nan yaje nan to masha'in mai yawan tafiya ya fita yaje ya dawo da yawa duk da za mu ga cewa sigar mubalaga ne manna'in shi ma dai kuma har yanzu siga ta mubalaga ta mani'un an ce mani alladhi yamna'u mai hana abu wanda baya bada shi shine manna'un lil khair shi kuma sigar mubalaga ta sa mai yawan hana alheri mu'tadin mai keta haddi mai wuce iyaka athimun kuma mai zunubi guda nawa kenan an ce halafin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khair mu'tadin athim bakwai ko utullin mai tsabar girman kai ba da zalika bayan waɗannan abubuwan kuma zanimun abin zargi ne shi abin zargi ta kasancewar yakan dangana kansa zuwa ga ƙabilar da ba tasa ba ya rika alfahari da wata ƙabila shi ake cewa zanimun daga cikin fasalolin da wasu malamai suka biyo wannan kalmar amma asalin kalmar larabcin ma'anarsa abin zargi wanda yake za a zargi shi kun ga waɗannan siffofi guda tara to dukkaninsu sun sauka ne akan wannan al-akhnas ibn shariq الثقفي ينسي ما ستوت من ذن الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو جهل أبو جهل شيكما يكسن شي يجيء يكنزو احيانا وللوكسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه القران ينا سوران القراني دغغري شي معناه ينا جين ابين ده النبي كي قرانتا وانا القراني ثم يذهب عنه سنن سي يتفي فلا يؤمن ولا يطيع بايمان با بيدا ابا معناه يزو يجي حجه كينن تا هوكانسا yawwa sannan sai juye baya tafi ba tare da yan imani ba ko ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ya ta'addabu wala yakhsha baya ladabtuwa baya kuma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'zi rasulullah kuma yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil qawli da furucin bakin sa wa yasuddu an sabilillah yana kuma kauda mutane daga hanyar Allah baya bari mutane su saurari manzo sallallahu alaihi wasallam dan su imani thumma yadhhabu mukhtalan sannan sai ya tafi ya juye baya yana mai alfahari da girman kai bima fa'ala dangane da abin da ya aikata wato yana alfahari da cewa gashi nayi kaza din ma ba abin da ya same ni fakhuran yana mai alfahari bimartakaba min ash-sharri yana alfahari da abin da ya aikata na sharri yana daga cikin mummunan hali idan mutum yayi aiki marar kyau kuma sannan ya rika alfahari da wannan abin da yayi marar kyau din ba daidai bane ka annama fa'ala shay'an yuzkaru kaman dai bai yi komai da za a iya ambata ba wa fihi nazala akan sa ne wato alqur'ani ya sauka wannan ayoyi inda Allah madauki shi fala saddaqa wala salla bai gaskata ba bai kuma yi salla ba ma'ana yaji qur'ani amma bai gaskata alqur'anin ba bai kuma yi da'a yayi salla ga Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon abin da yaji na alqur'ani ba hazuwa karshen suratul qiyama wa kana yamna'u an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam 'ani as-salati منذ اول يوم راه يصلي في الحرم tun daga ranar farko da ya fara ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla a haram a dakin ka'aba jikin dakin ka'aba a masallaci shine ya fara hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin salla wa marratan marra bihi wata rana ma ya wuce wa huwa yusalli annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla inda al-maqami daidai maqami ibrahim fa qala sayyidi da shi ya muhammad kai muhammad alam anhaka an hada ban hana ka wannan bane duba ku gani mutum ba baka halice shi babba kai masa komai babba abin da ya hada ka da shi amma ka ce wai sai abin da kai kake so zai yi yana ibada sai dan me wai ban hana ka haka ba wata wa'adahu har wato ya zama yayi masa alƙawarin azaba ma'ana cewa zan maka kaza yace in baka daina ba zan kaza fa aghlaza lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to a lokacin nan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaurara masa magana wanta harahu shi ma yayi masa tsawa fa qala sayyidi ya muhammad kai muhammad ayu shay'in tuhaddidun da me kake min da me kake min barazana menene zaka yi min barazana da shi yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin amma wallahi inni la aktharu hadha alwadi nadiyan yace duk wannan wadin ma'ana wannan kwari domin madina a kwari take a lokacin nan iya dan garin madina nake cewa ko makka wato makka a kwari take tsakanin duwatsu babban kwari mai fadi yawa to yace wannan kwari gaba ɗayan cikin su duk mutanen da suke ciki babu mutumin da ke da jama'a irina shine aktsaru wadiyan nadiyan nadiyan yana nufin jama'a wato yan club abokan zama ai shagiya tare to duk garin nan ba wanda yake ni jama'a abin da yake nufi kenan fa anzalallahu shine akan sa ne Allah madauki ya saukar da falyad'u nadiya to yaje ya kira yan club din nasa nadiya su jama'ar tasa nadiyahu ma'ana yaje ya kira abokan nasa jama'ar tasa sanadi uzzabaniya mu kuma zamu kira zabaniyawa inji Allah subhanahu wataala har zuwa karshen wato wannan sura inda Allah madauki ba mu labari a cikin suratul alaq yace wa fi riwayatin aw ta riwayar annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi khinaqihi wa hazzahu ya kama wuyansa ya girgiza shi ya tsoratar da shi wa huwa yaqulu yana cewa aula laka fa aula wannan shi yafi dacewa da kai kuma shi yafi dacewa da kai thumma aula laka fa aula a cikin suratu alqiyama ko fa qala aduwullahi sai shi wannan makiyin Allah wane ne kenan yawwa ana bin kissa a rika rike sunan wanda yafi wannan abu Abu Jahl sai yake cewa atwa'adani ya Muhammad ni kake wa barazana kake tsoratar da ni wallahi la tastati'u anta wala rabbuka shay'an la ilaha illa yace wallahi ko da kai da ubangijin naka ba abin da za ku iya mini kuma kafirci ya kai matuƙa kenan yace wa inni la a'azzu man masha bayna jabalaiha yace wallahi ba mutumin da yake a cikin mutanen da suka bi tsakanin wannan duwatsun guda biyu na Makka, duk dan adam din da ya bi tsakanin duwatsu guda biyu manya na Makka, ma'ana cikin duk kaman yace ne duk dan adam din da yake cikin Makka da ya taba tafiya cikin wannan wuri na garin Makka, to ana a'azzu, ba wanda ya kai ni daraja da girma da buwaya. Yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kafirci kenan lokacin a lokacin sa, in yana ci ba abin da baya iya fada. Walam yakun Abu Jahl liyufiqa, Abu Jahl bai kasance yana farkawa min zabawatihi daga wannan wautar tasa ba ba'da hadha al-intihar, bayan wannan tsoratarwa da aka yi masa, bal izdada shaqawatan fi ma ba'd, amma ya ci gaba ya ƙara ya dora akan wato tabewarsa da rashin nasararsa a bayan haka. Akhraja Muslimun an Abi Hurairata, al-Imam Muslim ya fitar da hadisi wato ya rawaito hadisi daga Abu Hurairata radiyallahu anhu qala, ya ce qala Abu Jahl, wata rana Abu Jahl yana cewa ya'shiru Muhammadun wajhahu baina abhurikum, wai Muhammad yana dilmusa fuskarsa a gabanku. In an ce ya'furu, afara shine mutum yayi birgima a cikin rayi, wai sallar da musulmi suke yi ayi ruku'u ayi sujada a sa goshi a ƙasa, wai afru ne, al'afru shine ka sa kanka a ƙasa ka durmusa haka kai ta gogogawa cikin rayi kamar dabba, shine yake siffanta sallar musulmi ya cewa wai abinda musulmi suke yi kenan. Kamar yadda wani bawan Allah yake faɗa cewa wasu waɗanda ba musulmi ba haka saboda ba su san me musulunci ba a ƙasashen Turawa, suka ce an tambayi wani meye musulmi, su waye musulmi, sai ce wai musulmi su ne waɗanda suke they worship a black box in the desert, ko suna bautawa wani ɗan akwati baƙi a Sahara. Abinda ya sani kenan na musulmi, wato wani ɗan akwati, suna nufin wani akwati suke nufi, yana nufin Ka'aba saboda shape ɗinsa kamar akwati, saboda tsabar wannan kaga kila rashin sanin meye musulunci ne, abinda kawai suka sani musulmi su ne wanda suke bautawa wai wani ɗan akwati baƙi a Sahara a cikin a ƙasar rainayin nan. To kamar irin wannan ne yadda wannan mutumi shi kuma yake nasa tasa magana. Faƙila sai aka ce da shi na'am, i musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa goshinsa a ƙasa. Faƙala sai shi yace wallata wal uzza, wai shi ya rantse da lata da uzza. Kaji shi ne, la in ra'aituhu la ata'anna ala raqabatihi, wallahi in na sake ganin sa ya sa goshin nan a ƙasa yana sa yana sujudan nan, to sai na sa kafata na taka wuyansa ta baya, ma'ana in taka masa kiyarsa in dai har na sake gani. Kai lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha abubuwa. Rashin karanta wannan da rashin sanin waɗannan abubuwa shike sa wani dan an masa wani abu akan addini kuma shikenan sai hankalinsa ya tashi har yana shawarar yaya addinin ma yake, zafin yayi yawa, tsanani yayi yawa, kuma yanzu me aka yi mana, ba abin da ake mana. Dan abubuwa da ake yi wato abubuwa ne na cin fuska da sauransu da abinda wato dai bai kai abin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kaskanci da cin mutunci ba. Allah ya kiyaye, yace wala a'afaranna wajhahu, kuma sai na durmusa fuskar tasa a cikin ƙasa sosai na tayi busu, fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, sai shi Abu Jahl ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sallah ina ayyawa za'ama shi ya tafi ne a ganinsa, li yata'a raqabatahu, saboda ya taka wuyan nasa, shine li yata'a, domin ya taka ya sa kafa ya taka wuyan manzo sallallahu alaihi wasallam, fama faja'ahum illa wa huwa yankusu ala aqibaihi, yace ba mai ruwaya yake cewa ba a fahimci ko ba a ga komai ba sai kawai aka ganshi yana gudu da bayansa, gudu jama'a da suka gano shi da yace ya rantse kuma ya rantsuwar sai ya yi ta da lata da uzza ko. To wannan kuma yana cikin hikimar Allah, saboda shi ma Allah ya durmusa lata da uzzan cewa ba zai isa komai ba, an yi rantsuwa da su za a yi abun kuma bai yi ba. Wani lokaci Allah maɗauki sai ya yi abin take, wani lokacin kuma sai ya yi daga baya, duk akwai hikimomi a cikin wannan. Da mutumin ya tashi ya taka kafarsa yana zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zai dauki kafarsa ya dora a wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka, wai saboda ya ƙara durmusa shi cikin yayi yana sujada. Kawai sai mutane suka ga shine faji'atan, shine ma faji'ahu. Kawai mutane sai suka ga ba zato ba tsammani, sai aka ga wannan Abu Jahal yana gudu da ta baya, shine nakasa, an ce nakasa ala aqibi, yana gudu wato ya juya ya tsere. Sai aka tambaye shi shine a lokacin yake wasaftawa, sai ce wa yattaqi bi yadayhi, yana kokarin ya kare da hannunsa kamar wani abu ya biyo shi, yana gudu da bayansa, yana haka yana kakkarewa kada abu ya same shi. Ma'ana yattaqi, yana kare fuskar sa ko jikinsa da hannunsa, wato ya sa hannunsa yana karewa kada cuta ta same shi. Faqalu, sai suka ce da shi, malak ya ba Allah ya mai faru ne yau, me ya same ka ya abul hakam, ya kai abul hakam? Qala, sai ya ce, inna baini wa bainahu la khandaqan min nar, isi wallahi tsakani na da shi wani rami na gani na wuta, rami ne kawai wuta ce take ruwa ita na gani na juyo nake gudu, wa haulan da wani abun tsoro, wa ajni'atan da fukafukai, abin da na gani kenan. An turo masa mala'iku kenan sun razana shi. Faqala rasulullah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, law dana minni, yace wallahi da ya kusa da ni ya matso sosai, lakhtatafathu almala'ikatu, da mala'iku sun fizge shi sun kama shi, udwan udwan, gaba gaba, gutsi gutsi za a yi da shi, kowanne ya dauke gaba da shi a yi watsi da shi, in ji manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan riwaya ta zo a sahihi Muslim, da haka isnadi ne sahihi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu. Hadhihi suratun, malamin yace wannan sura ce musaddara jiddan lima kana yatalaqahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kadan ne kawai wannan daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan samu, yake taba shi na wato cutarwa daga waɗannan kafirai. Yace wal muslimun, haka nan musulmi su ma dan kadan kenan abin da suka rika samu na wato cuta, min adh-dhulmi, wato na zalunci, wal khasfi ko wal khisfi, al khisf yanci al khasf, ana nufin Allah ya bude kasa mutum ko gari ko mutum ya fada ciki, wato a ci mutum da abin nan, ayi girgiza kasa mutum ya fada cikin ta, ko to amma in aka ce al khisf bil kasri, ana nufin adh-dhullu, ana nufin kaskanci, kuma shi yake nufi ana yau ba yi abin nan halakar da su da girgiza ba, wato abin da musulmi suka samu daga kafirai na zalunci da kaskanci, wal jawri da kuma zalunci, al jawri da zalim da zulm duk abu ɗaya ne a larabci, jawr ake karanta ba jur ba, jawri, al jawr da fatahan jim, ala aidi tughati mushrikin, a hannun waɗancan wato shugabannin mushrikai masu ɗagawa, alladhina kanu yaz'umuna annahum ahlullahi wa sukkanu haramihi, waɗanda suke riyawa cewa ai su ne ma'abuta Allah, wato ma'ana su ne mutanen Allah, domin a gunsu kasancewar ɗakin Ka'aba a gunsu yake, suna tsammanin su ne mutanen Allah, wanda ya zo da wani addinin ba nasu ba, to ba mutumin Allah ba ne. Wannan kallon suke yi, suna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani addini sabo, su kuma su ne mutanen Allah subhanahu wa ta'ala, kuma waɗanda suke zaune a haramin Allah wato a Ka'aba. وكان من مقتضيات هذه الظروف المتأزمة أن يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا حازما. دم هكذا دقة كن أبو وندا وتوان الحالي دأكي تكي نا كرايزيس. أنت الأزمة أنا نفهم تاشن هنكلي. سنة متأزم. الحالة المتأزمة أنا نفهم حالي نتاشن هنكلي. حالي تكن دموع. ده أنسى مكلمة دقة أزمة. أزمة سنة دموع نتاشن هنكلي. Kamar da ake cewa crisis ko to a irin wannan abu, dole ne abu ya hukunta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabi wani matsayi, ya dauki wani mataki wato yankakke, wanda zai tsare musulmi, yunqizu bihi almuslimi, zai tsare musulmi ya tsirar da su, amma da hamahum min albala'i, daga abinda ya game su na bala'i, ya sha kansu, wa yukhaffifa wat'atahu, ya kuma sassauta musu wato kamun da wannan musifa ta musu, bi qadri almustata'i, gurgudan abin da zai iya. Ma'ana abin da malamin ke faɗa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda abin nan ya kai fa ya kawo, yau an daki wancan, gobe an ci mutuncin wannan, an zagi wannan, an makuye wuyan wancan, an zagi annabi sallallahu alaihi wasallam an tufa masa yau an masa kaza an ci masa mutunci an shake masa wuya duk irin waɗannan abubuwa ya kai ga shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunanin wata hanya kada a kare musulmi da musulunci bari ya fito da wata dabara wanda zai tsirar da musulmi gurgurdan abin da zai iya dai wa qad ittakhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khutuwatayn wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki matakai guda biyu hakimataini dukkan su masu hikima kana lahuma atharuhuma suna da tasirin da suka yi fi tasyiri da'awati wajen gudanar da da'awa wa tahqiqil hadaf da kuma cin muburin da ake tafiya domin sa wahuma waɗannan matakai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka don tsare musulmi daga wannan hali da ake ciki sune guda biyun nan yace al-awwal na farko ikhtiyar daril arqam ibn abil arqam al-makhzumi akwai wani daga cikin sahabbai al-arqam ibn da'iya ibn abil arqam yana da gida to sai aka riki gidansa din nan ya zama shine markazan lidda'awati shine wurin yada da'awa wa maqarran litarbiyati kuma shine gidan da ake amfani da shi wajen tarbiyar wato musulmi wato saboda a nesanta a gudu a kauce daga tsakiyar garin wato makashi wannan darin arqam yana wajen safa nesa da dan nisa sosai daga inda gidajen mutanen makka suke inda yanzu in ka ga wurin duk wurin guda yake to annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan gidan ya zama shine gidan da za su rika shiga suna sallar su suna zama suna tattauna al'amarin addinin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana ilmantar da su saboda ne su tsare mutuncin su tsare rayuwar su kada su auka cikin wato wannan cin mutunci na kafirai al'amari na biyu amara almuslimina bil hijrati ila alhabashati ishi tutun kun ga abin nan yayi tsanani a samu wasu daga cikin ku kuma su hijira su tafi habasha su je su zauna saboda an ji labari a lokacin akwai sarki na habasha da yake mai adalci ne kafiri ne bai imani ba amma kuma mai adalci ne kasancewar yana da wannan adalci annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wato sahabbai su je garin sa su zauna domin ba za a sami cutarwar da ake musu irin wanda suke gani a makka ba to shine yake cewa darul arqam sai sa unwani kowanne akai magana akan sa akwai magana akan darul arqam da kuma alhijratul ula ila alhabasha musu gaba tayi ita darul arqam kanat hadhihi daru fi asli safar wannan gida a larabce dar ba namiji bane mace ne duk da cewa ba shi da ta marbuta ko yawa to amma in dai har ka fadi dar zaka bata dhamiri to dhamirin mace zaka bada yace kanat hadhihi daru wannan gidan fi asli safa tana gindin dutsen safa ne ba'idatan an ayuni tughati tana nesa da idan wato masu dagawa kafirai wa majalisihim da kuma mazaunan su mana majalisan da suke zama domin da a cikin kusa da Ka'aba inda gidan kowa nan yake in suka fito su musulmi za su yi wani abu wajen Ka'aba to suna gaban mushrikan ne tunda ga mazaunan su suna ganin su haka a lokacin za a tashi a kulla abin da za a kulla don a cutar da su amma tun da suka samu wannan gida ya zama gidan yayi nisa da waɗannan mutane faftaraha rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi wannan gida li yastami'a fiha bil muslimina sirran dan ya rika haduwa a sirrance tare da musulmi fayatlu alaihim ayatillah yana karanta dan ya rika karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim ya kuma wato tsarkake su ya ilmantar da su halaye masu kyau kenan wa yuallimuhumul kitaba wal hikma yana kuma ilmantar da su alqur'ani da sunnar sa da karantarwar sa wal yuaddi al muslimuna kuma domin musulmi su yi ibadatuhum wa amaluhum wato ibadojin su da ayyukan da suke na addini wa yatalaqaw ma anzalallahu ala rasulihi kuma su karbi su riki su ji su saurari su kuma fahimci abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake Allah yake saukar masa da shi wa hum fi amnin wa salami alhali suna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan gudun da aka yi zuwa wannan gida dan a samu wannan ne wannan ya nuna wata hijira ce karama a cikin gari ko yawa ba a bar garin ba amma an koma gefe domin a tsare mutunci a tsare rai kuma a tsare addinin ya samu ci gaba saboda ana cikin halin rauni ba za a iya tinkarar kafirai a wannan lokaci ba wali yadkhula man yadkhulu fil islam kuma domin wanda zai shiga musulunci ya shiga musulunci wala ya'lamu bihi tughatu wadancan wato masu tsagawa daga cikin kafirai ba za su san da shi ba min ashabi as-satwati daga masu iko wan nikma da kuma kokarin wato azabtar da mutane wa mimma lam yakun yushakku fihi daga cikin abin da babu kokonto cikin sa annar rasulullah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law istama'a bil muslimi da a ce zai hadu da musulmi alanan a bayyane kuru-kuru a ce ga su za su yi mitin ko za su haɗu za su yi sallah kun gafa duk wancan abin da yake faruwa ɗaiɗaikun su ake bi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai zo ka'aba zai yi wancan ma shi ma shi kadai zai zo wannan ma shi kadai zai zo sai a bi shi ana kokarin a hana shi to da za su taru a wuri guda a ce za su yi karatu za su yi sallah la hawala al mushrikuuna bi kulli ma indahum min al qaswati wal ghilzati da waɗannan wato mushrikai da sun yi kokarin wato an yahulu bainahu wa baina ma yuridu su hana shi abin da yake so wato da duk abin da suke da shi na ƙarfi da kuma taurin rai da kuma wato zafin zuciya da suke da shi ma'ana irin ƙarfin da yake suke da shi da zafin zuciya da haushin da suke ji na musulmi to da suna da damar da za su hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abin da yake nufi inna min tazkiyati nufusihim na tsarkake zukatan musulmi da ilmantar da su alkitaba wal hikma da kuma wato ilmantar da su qur'ani da hikima wa rubbama afda dhalika ila musadamati alfariqayn da an yi wannan da ci musulmin za su koma su ce dole sai sun hadu sun yi majalisi sun yi sallah a gaban kafiran nan to da an samu musadama karo da juna sai an sami wato fada wannan ya yaki wannan wannan ya yaki wannan dan kauce ma wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce su koma gefe su je su abun su a inda waɗannan ba za su gani ba dan kasa dauke ta tsokana ce kuma a zo a sami wato tashin hankali bal qad waqa'a zalika fi'lan wannan abun sai da ya auku faqad zakara ibn ishaqa cewa ibn ishaqa ya ambata anna ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanu yastami'una fi shi'abi sukan taru a tsakanin duwatsu shine shi'ab sai shi'ib ana nufin hanya da take tsakanin dutse da dutse to sukan yi amfani da ita wajen a zauna a buya a tattauna a yi sallah da makamancin wannan fa yusalluna fiha sirran sai su rika zuwa suna sallah a sirrance fara'ahum nafarun min kufari quraish sai wasu daga cikin wasu mutane daga cikin kafirin quraishawa suka gansu fasabbuhum wa qataluhu suka zage su suka nemi yaƙarsu ma'ana qataluhum suka yaƙe su suka fada da su ke فضرب سعد بن ابي وقاص لوكشن نن سعد بن ابي وقاص يا دكي وني واتو يبغي وني متمي فسال دمه هر جنن سا يزوبا واتو سعد بن ابي وقاص يدنقراو وني daga cikin su dutse ko harbi har ya zama jinin sa ya zuba daga cikin kafirai din wa kana awwala damin uhriqa fil islam wannan ya zama shine jini na farko da aka zubar a cikin musulunci ma'ana jinin farko da aka yi na wani yaƙi tsakanin musulmi da kafirai har aka sami jini ya zuba shine na farko sai ku rike wannan jima ko waye sababin sa Sa'd ibn Abi Waqqas wa ma'lumun anna al-musadamata law ta'addadat wa talat la afdat ila tadmir al-muslimin wa ibadatihi mun san cewa irin wannan wato musadama an ce musadama karo da juna wato fada confrontation wannan su fito ayi likici ayi yaki yawa law ta'addadat da ta yawaita an yi ta anan da can an samu da yawa la afdat ila tadmir almuslimin to da abun ya kai ga a ruguza musulmi gaba daya wa ibadatihim a kuma kare su lokaci guda ba za a bar ko guda daya ba shi yasa yake daga cikin hikima da'iman in kana da rauni karka tsokani fada wato kar ya zama cewa ka jawo abin da zai tada hankali ya tada hankalin al'umma ya sababin wato a kashe wato mutane da dama fa kana min alhikmati asirriyatu wal ikhtifa'u da haka yana daga cikin hikima yin abu asirce da kuma boye al'amari a lokacin da musulmi ke da rauni fa kana amatu sahabati da haka da yawa daga cikin sahabbai suka kasance yukhfuna islamahu suke ma boye musuluncin nasu gaba daya ku duba ku ga wannan zamanin ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani zai je ya faɗi la ilaha illallah ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda tsoron abin da zai je ya kawo sai ya boye musulunci ya shuru ba zai je cikin su a ganshi ta a ganshi tare da su ba saboda me abin da zai kai ga halaka rayuwarsa amma a zuciyarsa akwai imani duk kuma waɗannan Allah bai saukar da ayoyi a lokacin nan ya ce musu waɗannan da suka boye imanin nan kafirai ne ba a yarda da imanin su ba Allah bai haka ba saboda duk abin da ake tattalinsa a karan farko to sai an yi wannan matakin sai an yi haƙuri musamman a lokacin da aka ce an fi ƙarfinka da wani abu, ko da zalunci ne kana da kai kana da ɗan ƙarfinka, to amma an fi ƙarfinka da ƙarfin makami, an fi ƙarfinka da dabara, an maka wayo da makamancin waɗannan abubuwa, to dole ya zama cewa mutum ya saurara, ya yi haƙuri, ya kwantar da hankalinsa, ya nutsu a lokacin da wato in ya zabura ya wani abu, wato zai zama za a ƙare shi. Wa ibadatihim, da kuma ibadarsu ita ma za a ƙare ta, a dakatar da ita. Wa istima'ihim, da haɗuwarsu da suke buɗe. Amma Rasulullah, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa kana yajharu bidda'awati, shi bai saurara ba, yana bayyana da'awarsa. Wal ibadati, yana yin ibadar, baina zuhranayil mushrikin, a tsakanin, a gaban mushrikai suna ganinsa, su wato wannan bai sa ya saurara, shi din ya daina ba. La yasrifuhu an zalika shay'un, babu wani abu da ke kauda shi daga wannan. Walakin kana yajtami'u ma'al muslimina sirran, amma in zai haɗu da musulmi to yakan haɗu da su ne a sirrance, dan tausayinsu su kada wani abu ya same shi. Shi yana da tabbas daga Allah a matsayinsa na annabi na Allah, babu wani abu da zai same shi. Kun ga matakan da wasu suka ɗauka a baya, kamar da muka gani na Abu Jahalin da ya taho zai taka masa wuya, kun ga abin da ya same shi. Yawwa, to ba lalle ne in haɗu gaba ɗaya da musulmi wani abu irin wannan ya auku ba, saboda dai tarbiyyar musulmin da nuna musu cewa abubuwa suna buƙatar a bi su a hankali har zuwa lokacin da za a ci nasara. Ya ce nazaran li salihihim, saboda maslahar su musulmi ɗin, wa salihil islam, da kuma maslahar musulunci. Kun ga ashe kenan mutum yakan iya ɗaukar wani mataki a harkar da'awa domin maslahar musulmi, don kar a taɓa musulmi, don kar a cutar da su, haka nan kuma don maslahar da'awar musulunci kar a cutar da ita. Ko da a zahirin abun wani zai iya ga kamar takhazuli ne, wato rashin taimakon addini ne, ko kuma cutar da addini, gwargwadon yadda kowa zai iya fassara shi. Kuma iya tsayawa anan sai mu tashi kan al-hijratul ula ila al-habasha. Muna fatan Allah madaukaki ya ƙara mana fahimtar addini, ya kuma tsare mu daga kowace damuwa. Allah madaukaki ya tabbatar da mana yana tuna mun ne akan ko za a yi sanar da maganar tafsiri, ko dama mun taɓa magana cewa za a yi darasin tafsiri, ko kuma har na ba da sanarwar cewa za a yi a bakin titi. To sai ya zama cewa wani lokaci su masu masallacin suka zo suka same ni cewa duka ranakun sati akwai karatuttukan da ake yi inda tsakanin magariba da isha'i ne a can bakin titi. Suka ce sai dai idan zai zama bayan la'asar, kuma naga bayan la'asar ba zan iya samun damar gudanarwa ba, nace to sai dai a saurara. Wannan tsayawa da muka kenan, to shine ɗan uwa daga cikin su mallam Awwal yace to me zai hana mu dawo da shi nan kamar yadda dama can aka tsara. Nace to insha Allah ba matsala sai a yi nan ɗin, amma zai zama insha Allah bayan an gama zaɓe gaba ɗaya. Kamar da dama wasu abubuwa da dama an dakatar da su saboda harkar zaɓen nan, musamman abubuwan da suka biyo bayansa na wannan hayaniya. Muna fatan Allah maɗaukaki ya tsare abin, ya dakatar da shi. Kuma zan amfani da wannan damar ma in kira ƴan uwa mu yi haƙuri da Allah, mu kwantar da hankalinmu waɗannan al'amura, mai fatan su wuce. Harkokin siyasa dama duk lokacin da suke faruwa akan samu irin wannan tension, duk da dai an jima ba a sami irin abin da ya kai ga haka ba. To ba abin da zai taimaka mana ya taimaka wa addininmu da da'awarmu irin mu kwantar da hankalinmu, kada mu bari wato damuwar zuciya ta sa abubuwan tashin hankali su rika auku. Alhamdulillah garin nan ba abin da ya auku, amma abubuwan da suka auku a garuruwa da dama ba su da daɗi. Yawwa, mutane sun zabura don nuna baƙin cikinsu, kuma ya zama ba su samu karantarwa da shiryarwa ta malamai su nuna musu cewa wannan hanyar ba daidai ba ce, suka auka suka yi abubuwan da ba daidai ba ne, kuma ba su dace ba, ba sa cikin abin da yake karantarwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A riƙa zanga-zanga ana ƙone-ƙone, ƙone dukiyar musulmi, ƙone motocin mutane ba don komai ba, kawai saboda an saba da su a fahimta. Wannan abun ba daidai ba ne, wajibi ne wato mu tashi tsaye mu tarbiyyantar da ƙannanmu, mu nuna musu cewa in an saba da mutane wajen fahimta ta ko menene ko ta addini ko ta ra'ayi na siyasa, to ba lalle ne wai dole sai ka tilasta wa mutum yayi abin da kai kake so ba. Wajibi mu fahimci waɗannan abubuwan, yana daga cikin basira, fahimtar addini da wayewa ta rayuwa yadda ɗan adam zai zauna, a ce kowa ka bashi da tunaninsa, kowa ka bashi da ra'ayinsa, hukunci kuma na Allah ne. Amma ka ce a'a kai saboda ka fahimci kaza za ka wakilci kai ne za ka yi magana a madadin musulmi, ka ce a'a sai ka kwato musu yancinsu kuma sai ka kashe wani ka kone gidan wani, a'a kai kana magana da sunan musulunci, wannan babu wanda yake da wannan damar. Yawa, musamman ma kuma ku duba ku ga masu irin wannan abubuwa din yara ne kanana, ko kuma a ce mutane ne waɗanda yan siyasa sun amfani da su, sun ba su abubuwan shaye-shaye, sun sha abin da suka sha, su zagi wani ma ya zagi addinin ma bai sani ba. Ina laifin mutum yana zaune ko da ba musulmi ba ne, shi ba shi ya zo ya ɗora kansa a kanka ba. Musulmi yana zaune, misali a ce kafiri ne yana zaune da shagonsa, yana sai da magani, yana sai da kaza, yana sai da kayan mota, kawai sai a je a ƙona masa wuri, ina muka samu ne a wannan addini? Cewa an yi wa wasu, misali saboda a ce an yi wa musulmi kaza a wani gari, wannan ba hujja ba ce da za ta ba mu dama mu kuma mu ma mu ce mu tashi a bi Kirista a yi ta kashe su, wannan babu wannan abu ne. Baya cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la karantarwar malaman kirki. In an mana abu kullum abin da ake faɗa, duk abin da aka yi maka marar kyau an zalunce ka, to ka bi hanyar da ake bi ka kwato haƙƙinka. La'alla za ka ce to in ka bi haƙƙin wannan hanyar ma ai ba baka haƙƙin za a yi ba, to ai sai ka haƙura. Amma ka tada hankalin al'umma, ka jawo abin da ba za a zauna lafiya ba, wannan baka da haƙƙinsa. Musamman kuma su musulmin ba su wakilta ka ka je ka yi musu wannan abin ba. Kuga akwai abin takeici, a ce mutanen da la karatu ba su ba, la na bokon, la na addini, haka kawai mutum da hayaniyarsa ya sha kwaya kawai ya zo ya ta kashe mutane ya ce wai yana kare haƙƙin musulmi, wannan abin ba daidai ba ne. Kuma wai malamai suna tsoron a soke su a ce suna goyon bayan ra'ayin gwamnati, ko ba za su gaya mutane cewa wannan abin ba daidai ba ne? Ya kamata da Allah mu ji tsoron Allah. Duk abin da wato zaman lafiya fa bai samar da shi ba, to don mun tada hankali ba za mu same shi ba. Yau ya kamata ya zama cewa masu ilmantar da mutane addini su daina zuga mutane akan waɗannan abubuwa ɗin. Me ya ja mutane suka shiga wannan abun? Dama shigar da harkar kafirci a cikin irin waɗannan matsaloli, wanda ba ku manta ba, a wasu watanni ko 'yan kwanaki ko satuttuka da suka gabata mun taɓa zancen nan, ƴan uwa musulmi ku kwantar da hankalinku, ku cire tunaninku daga wannan harkar, ku kyale ta, masu yi za su yi lokacin ta zai zo ya wuce, amma ku ka shigar da a cikin harkar ku ce wani kafiri ne wani ba kafiri ba, to wannan shi ke jawo saurayi in ya ji an ce wani kafiri ne to a zuciyarsa sai ya halattar da jininsa ya ƙona shi ya ce zai kashe shi. Ina fata mun fahimci abin. Wato lokacin da kake magana da mutane masu hankali da marasa hankali, ka riƙa sanin cewa in ka faɗi abu saƙon da zai je ya kai zuwa ga ƙwaƙwalwar mutane. Ba ina cewa wai malamai ne suka jawo waɗannan abubuwa ba, amma an yi amfani da wannan damar da maganganun da suke yi wajen irin waɗannan abubuwa. Hakika rikici na siyasa ne, ɗan siyasa suka haifar da shi, Allah ne kuma ya san yadda suka yi waɗannan abubuwa. An yi amfani da yara da ba san me suke ba a fito a yi irin wannan zanga-zanga. Da'iman na sha gaya muku, babu wata jama'a da ta taɓa yi da sunan addinin musulunci ta fito ta yi zanga-zanga a kan harkar siyasa a turi, a turewa ne ko a yi ci mutuncin wane kuma aka samu nasara. Waɗanda suka fara wannan hanya su ne khawarijawa, ko kuma waɗanda Abdullahi bin Saba ya je ya zubo su suka shigo gida suka kashe Uthman bin Affan, shi ne na farko a tarihin musulunci. Kun ga kuwa wannan abun bai kamata ya zama wa mutane sunna ba. Duk lokacin da aka ce ko an zalunce ka ko an maka wani abu shikenan sai ka shiga titi ka ƙona taya ka kashe wanda bai san me ake ba, wannan abun ba daidai ba ne. Kuma wajibi masu ilmantar da mutane su gaya wa mutane ba daidai ba ne. Ba cikin karantarwar sunna, ko da za a soke ka ko za a zage ka, addini na Allah ne, kuma wajibi ne mutane su faɗe shi yadda yake. Allah maɗauki ya tsare mu, Allah ya kwantar mana da hankali. Mu kuma abin da aka yi mana na kashe musulmi, abubuwan da ake a Kaduna da wasu wurare, mai ta addu'a Allah maɗauki ya dakatar da wannan abu, kuma ya ƙara tsare musulmi, ya ƙara mana haɗin kai da basira, ba fauda ba. Duk abin da ke cutar da mu shine rashin basira, rashin wayewa, rashin yin abu da tunani, kuma rashin yin abu cikin tsari.
su waɗancan mutane komai nasu tsari suke, mu kuma ba mu da tsari, mu yadda da shugabannin namu ma mutane ne ba mu ba. Ko da aka yi wannan abu su muka fara kokkona gidajensu, waje a ce ku duba ku gani, a ce gida irin na sarkin musulmi, a ce an yi harin da a je a kona shi. In ba al'umma ta Bahaushe mara tarbiyya ba, ba inda za ka samu wannan abu. Ko me suka yi? Zama da su da gaya musu, ko a naɗa wakilai su je su tattauna da su, ba tare da wasu ma wanda ba mu din ba sun ga me muka yi, shi ne mafi alheri. Ko da ba su yi ba, to ba a ce kowa kuma ya ɗauki doka a hannunsa ya kashe wanda yake so, ya zagi wanda yake so. Wannan alama ce ta rashin tarbiyya da ta yi mana nisa tare da cibayan da muke da shi na tunani, na karatun, na komai. Allah maɗauki ya tsare mu, ya kuma ƙara mana fahimtar addini bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi.